الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 24 ga watan رمضان هجران منزو صلى الله عليه وسلم جبو ليا da 443 wanda yayi daidai da 25 ga watan April shekara ta 2022 miladiya. Muna cikin tafsiri na suratul Kahf a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin da yafi shahara da masallacin Malam Bako Marigayi. Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, Allah ya sa aljanna ya zama makomansa. Mu kuma da muke raye, Allah ya raye da mu rayuwa na addinin musulunci. Allah ya tabbatar da mu akan sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna cikin suratul Kahf. Yau zamu tashi aya ta 20 inna gurbin ya zaru.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
نعم كفو أفارا إنك فسر أبيتم بيوريك ما حكا salam akarmaka Allah. Ina da tambaya, yaya hukuncin mace ta cire gashi da yake fitowa inda bai dace ba, kamar gemu ko gashin baki ko ga mace ko kuma gashin haba? To tambaya da ainihin baiwa Allah take yi, ko kuma ce bawan Allah, wato wanda dai tambayar, yaya hukuncin mace ta cire gashin da yake fitowa inda bai dace ba? Kuma mai tambayar ya kawo misali ya ce kamar gashin gemu ga mace, a ga mace da gemu, ko kuma a ga mace da gashin haba nan wajen gaba daya, da kuma gashin da saje. Idan an ga mace tana da saje, to ya hukuncin wannan saje? Ta bar wannan sajen ne, ko yaya za a yi? In tana da gemu, ta bar gashin gemun ne? Ita ma ta zama to kamar namiji, wani ya miƙa hannu ya mata sallama, ko yaya? Shi ne tambayar da ake yi. To ita wannan mata ɗin, idan ta cire wannan gashi na gemu, ko gashin haba, ko gashin ainihin gashin baki, shin za a sanya wannan mata daga cikin masu canza halittar Allah? Shi ne tambaya. To amsa a nan wajen, duk gashin da ya fito a inda bai dace ya fito a gare shi ba, ko gashin da ya fito ga wanda bai dace ya fito a gare shi ba, malamai sun yi magana cewa wato babu laifi don mutum ya busar da shi. Kamar duk gashin da ya fito wa mace a inda ba mahallinsa ba ne, wato ba mahallin mace ba ne a ce gashi ya fito mata a gemu, a ga mace tana da gemu irin na maza, sannan ko kuma a ga mace tana da gashin baki, an san wannan gaba ɗaya ba mahallin fitowar gashi ba ne a nan wajen, an gane? Ko a ga mace tana da saje. To duk irin waɗannan gaba ɗaya baya dacewa a ce ya fito ga mace, wannan gaba ɗaya siffar namiji ne. Aisha radiyallahu anha takan yi wani, in tana magana takan ce alhamdulillahi allazi zayyana rijal bil lihiya, dukkan yabo sun tabbata ga Allah wanda ya kawata mazaje da gemu. Shi abin da ya shafi gemu gashin baki, gashin saje, duk wa'annan gabaki daya suna daga cikin kulliya wanda Allah subhanahu wata'ala ya hore wa dan namiji. An gane ko? Idan an ga mace tana da gashin baki, ko an ga mace tana da saje, ko an ga mace tana da gemu, to wannan mata tana da aibi. Ya zama to aibi. Kamar yadda wasu malamai ke ganin cewa a ga mutum gaba daya ya manyanta amma kwata-kwata ba shi da gemu, wasu na ganin wannan shi ma aibi ne. An gane wannan ko? Saboda shi ya kamata a ce in mutum namiji ne yana da gemu tare da shi, ko abin da ya kama da wannan. To saboda haka idan mace tana da irin wannan, malamai sun ce akwai abin da ake kira izalatul aib, wato kusar da aibi. Wannan aibi ne a gare ta. Abin da ya kamata a gare ta shine ta gaggauta kusar da shi. A da lokacin da muke yara, kusan lokacin muna primary, akwai wata malama, malaman nan tana karantar da mu, tana da gemu. To mu sai ana gaya mana cewa wai in an gama ta da gemu to mai ya ce. To kuma gashi malaman mu ce in tana karantar da mu sai ga tana karantarwa, muna ganin ga mai ya tana karantar da mu, muna jin tsoronta. Ina fatan gane wannan. To saboda haka a takaice dai, gemu ba siffar mace bane, gashin baki ba siffar mace bane. Idan tana da shi ya zama to wajibi ta yi gaggawan kusar da shi. Sannan kuma assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam fahimta da basira. Akarbakallah, ya hukuncin huda kunne don sanya dan kunne a ciki. A huda kunne don a sanya dan kunne, ya hukuncin shi ya halitta. Shi ma wannan ba a sanya shi daga cikin canza halittan Allah. To amsa a nan wajen, babu laifi ga mace ta huda kunne, babu laifi ga mace ta huda hanci. Al'adan mata ya gudana akan haka tun zamanin magabata, tun zamanin sahabbai, zamanin tabi'ai, zamanin tabi'i tabi'i. Al'ada ya gabata suna huda ainihin kunne, suna huda hanci domin kwalliya. Kuma manzon Allah ya zo ya tarar da su a haka, bai hana su ba. Ko kun san mata dama, wato an halice su ne akan kwalliya. Awa mai yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisabi ghayr mubin. To hakika ya tabbata cewa matan sahabbai sun kasance tare da su akwai dan kunne a kunnuwansu. To irin wannan dan kunnen da ake sawa, aka huda kunne sa'annan a sa dan kunne. To wasu malamai an yi tambaya ga Sheikh Ibn Uthaymeen, Allah ya masa rahama. To ai huda kunne azaba ne, azabtarwa ne, kamar yadda huda hanci ma azabtarwa ne. Kuma haramun ne mutum ya azabtar da kanshi. Shine al-Allama Ibn Uthaymeen yake cewa wa hadha ta'zib ta'zibun yasir, wannan azabtarwa din azabtarwa ne dan kadan, azabtarwa ne dan kadan, annadir la hukuma lahu. An gane ai? Ko kuma annadir kal ma'dumi shar'an, shi abinda yake nadir kamar abinda babu shine ga shari'a. Wannan azabtarwa ne dan kadan, yanda ka san babu shine tunda bai da tasiri. Sai ce idan ma irin wannan, idan aka huda kunne ko aka huda hanci cikin halin ƙuruciya, kila tana jaririya aka huda mata, kaga bata ma san abinda aka yi ba, to wannan ya zama to warkewan shi mai sauki ne. Ko ba haka ba? Idan ya zama to jaririya ce ana haihuwanta ba a daɗe ba, aka huda mata kunne, aka huda mata hanci, wato warkewan mai sauki ne, kamar yadda ake yin kaciya ga jariri. Ko kaga kaciya an kai ma jariri, yana warkewa da wuri har ya zama to ya girma, bai ma san an mai kaciya ba. Kaga shi ma ai kaciya nau'i ne na ta'azibi. Amma tunda azabtarwa ne wanda akwai maslaha a ciki, shari'a ta goyi bayansa. Har ma shari'a tana sukan mutumin da ba shi da kaciya. Har shari'a tana ganin ma wanda ba shi da kaciya, wasu ma na ganin, akwai masu ganin ma makaruhi ne mutane libanci daga cikin malaman mazhaba. Ashe kaciya yana da muhimmanci, duk da cewa a cikin kaciya akwai azabtarwa, amma kaciya yana daga cikin millatu Ibrahim. Sai ce shi ma irin wannan yana dacewa ga hanci, an gane ki gaba su ganin cewa shi ma irin wannan kulliya ne wanda ya halarta saka sheku sai yace shi ma irin wannan ya dace ga ainihin hanci babu ainihin bambanci da hanci ga wannan to dangane da abin da ya shafi kuma wani yayi tambaya ga abin da ya shafi yaya hukuncin mutum ya farka da Ramadan da ya farka daga Ramadan sai ya makara kullun ya saba farkawa akan lokaci sannan kawai sai ya farka da ya farka ya dauki ruwa zai sha kenan sai ga alfijir ya fito yana so ya sahur sai ga alfijir ya fito to yanzu yaya zai yi da azumin sa zai hakura da shan ruwan dai kun kuma shayi ne yake so ya sha ya dauki kofi zai sha sai ga alfijir ya fito to yanzu yaya za a yi tunda dai nassin Qur'ani ya gaya mana cewa وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ cewa ku ci ku sha har sai ainihin bakin zara har sai farin zaren nan ya bayyana daga bakin zare na alfijir wato har sai hasken alfijir ya bayyana daga ainihin duhu na alfijir ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ sa'annan ku cika azumi zuwa dare kaga da wannan ya nuna za a ci za a sha har sai lokacin da hasken alfijir ya bayyana to da zaran hasken alfijir ya bayyana mutum zai ajiye abinci ya ajiye duk wani abin sha ya fuskanci azumi a lokacin sahur ya riga ya wuce to anan wajen ya farka a furgice yana farkawa sai ya ga cewa saura minti daya kafin ya dauki kofi shi zai ɗibi ruwa ko ga shayi na a gaban shi zai sha sai ga minti ɗin ya cika alfijir ya riga ya fito to anan wajen tunda an ce hasan alfijir ya bayyana ga alfijir ya riga ya bayyana to yanzu ya za a yi zai hakura ne gashi kuma ranshi ya biya hankalin shi na kan wannan shayi din idan mai shan fura da nono ne hankalin shi na kan wannan fura din ga furan ya damu yayi sanyi sosai ya dauka zai sha kawai sai gashi lokaci yayi sai ziya zai na batan gani wasu malamai da dama suna ganin cewa kawai ya hakura tunda lokaci ya riga yayi na batan gani wannan amma wasu malamai suka ce tunda dai ga kofi a hannunsa ko ga ƙwarya a hannunsa zai fara sha kenan sai alfijir ya fito to suna ganin kawai ya dauki wannan ruwa ko wannan shayi ko wannan fura ya sha ba matsala insha Allah an gane ko ya shanye tunda dai ba wai da gangan yayi ba makara yayi daidai wannan lokaci to masu wannan ra'ayi sun dogara da wani hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya ruwaito da Abu Dauda Abu Daud kuma Hakim ya inganta shi da Imam Zahabi da Ibn Hazm a cikin Muhalla shi ma Al-Allama Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Silsila As-Sahiha nashi hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu bi ko hatta yaqdiya hajatahu min idza sami'a ahadukumun nidaa idan dai ku ya ji kiran sallah wal ina'u ala yadihi alhali ga ƙwarya a hannunsa zai shake nan sai ya ji kiran sallah fala yadahu kada ya ajiye wannan ƙwarya din hatta ya biya hajatahu minhu har sai ya biya bukatar shi daga gare shi ina ba ta gane wannan to kila wani ya ce to ai nassin Qur'ani ya ce alfijir ya fito tunda alfijir ya riga ya fito haka Qur'ani ya ce to a aji to wannan ya zo ne mutlak wannan hadisi yayi takayidi banda idan mutum ya makara irin makaran da ga shi ya riga ya shirya kawai abinda ya rage shine kawai ya sha kawai sai gashi alfijir ya fito to anan wajen shari'a ta yi masa rangwame wancan azima ne wannan rukusa ne misali mutum yana jin yunwa ne idan mutum yana jin yunwa ya tsananta kaga asali azima ta ce haramun ne mutum ya ci haramun ne mutum ya ci alade ko ya ci kare ko ya ci wani dabba wanda yake haram to amma idan yunwa ya tsananta yaga zai galabaita zai iya nakasa ba kaga shari'a ta yadda ko to azima ta hana amma rukusa ta bada dama an yi rangwame ga mutum in yaga zai mutu da kishirwa zai iya dan shan giya gurgudan yanda zai kusan masa da kishirwa saboda ka'idan az-zarurat tubihul mahzurat amma asali an hana asali haramun ne mutum ya sha giya haramun ne mutum ya sha alade amma idan mutum yaga zai iya mutuwa fa to kaga innama harrama alaikumul maytata wad-dama wala mal khinzir wama uhilla bihi li ghayrillah faman idurra ghayra baqin wala adin fala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim kaga anan wajen Allah ta'ala yayi rangwame akan shi to da wannan an yi rangwame ga mutum idan ga ƙwariya a hannunsa rukusa ce an gane an yi rangwame ya sha da sauri saboda ya makara an gane amma idan mutum yana nan a zaune ba abin da yake yi da gangan ya ajiye wannan kofi a gaban shi sai da ya bari alfijir ya fito zai sha lokaci ya riga ya kure amma nan ana magana idan mutum ya makara ne saka wannan hadisi kamar yadda wuke cewa ya saba ma ayan Qur'ani bai saba ma ayan Qur'ani ba manzon Allah shike mana bayanin ayan Qur'ani shi manzon Allah wanda shi Allah ya turo dan yayi bayani shi ya gaya mana haka ko malamai suna cewa li kulli qa'ida istisna kowace qa'ida tana da togiya tana da istisna'i kaga da Allah ya hana cin alade sai Allah ya ce za a iya ci in akwai larura ko ba ka ba to ashe kaga shi ma nan wajen an ce da zaran alfijir ya fito a aji kuma idan mutum ya farka ya makara ba wai da gangan yayi ba kuma ga ƙwariya nan ya dauka zai sha sai alfijir ya fito an masa rangwame wannan rangwame ne daga asali ya saba ma asali amma an masa rangwame ne kaga shi wannan babu duk wanda yake wannan ya saba ma ayan Qur'ani to ya nuna bai ma fahimci ma alƙur'anin ba shi nassin alƙur'ani ba a fassara shi sai da taimakon bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yawa daga cikin mutane suka jahilta wani ya dauka shi da kanshi zai dauki ƙur'ani ya fassara shi da san rai shi sa'annan sai ya dauki hadisi shi ma ya fassara hadisin da san rai sai ya hada su karo alhali ba haka Allah yake ba Allah ta'ala yake wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ba mu aiko wani manzo ba sai da harshen mutanansa domin yayi musu bayani yayi musu bayanin me alqur'ani to manzon Allah da Allah ya ce dan yayi bayani sai ka ajiye shi gefe guda sai ka zama kai ne manzon Allah sai ka zo kai kana bayanin qur'ani ka zo ka dauki ayan kai bayani da kanka kai da kanka ka fitar da fiqihun ayan an gane ko da ka fitar da fiqihun ayan da kanka sai kuma ka dauki hadisi ka fitar me da fiqihu da kanka sai ka hada su karo da Qur'ani sai ka ce wannan aya ya yi karo da hadisi anan kai adalci Allah cewa yayi manzon Allah shi Allah ya ba dama yayi bayani manzon Allah shi zai gaya mana abinda ayan ke nufi to kai sai ka zama kai ne manzon Allah kaga anan wajen kai ta'addanci to mafi yawan mutane musamman masu ta'assubanci da mazhab wannan shine babban illar su sai kaga suna wulakanta hadisi ba shi da kima a wajen su su kawai suna kimanta maganar malaminsu fiye da yadda suke kimanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda a matsayin mu na ahlus sunna ya kamata mu dauki maganar manzon Allah ya fi na kowa an gane in aka ce manzon Allah yayi magana to ya zama to shine karshen magana kawai wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ga mu'minai maza da mu'minai mata ba idan Allah ya hukunta al'amari ko manzansa a ce su samu zabi akan al'amarin ba daidai bane ba ka da zabi da zaran an ce manzon Allah ya faɗi magana ya kare an gane wannan ko wani kuma in ya gana ma sai ya ce wannan hadisin da'ifi ne saboda yayi karo da ayan Qur'ani haka wannan gwamnati ya faɗa da ka ko kuma ya ce da'ifi ne saboda yayi karo da ra'ayin malamin mazhaban shi to duk irin wannan gaba ɗaya ba adalci bane Allah ta'ala shi taimake mu to insha Allah wannan shine yanzu da tambayoyin to amma kafin mu fara tambaya fara ainihin karatu akwai Malam Nasiru wanda ya fi shahara da Albani akwai dan bayanin da zai yi da wasu 'yan mintuna kaɗan ya takaita amma sosai kada ya ja bayanin da kyau da yawa na'am
za mu yi bayani ne a kan abin shafo na bowar da aka yi hakikalin gaskiya wannan bowar da dacin muna da bola masallacin mu kasancewar ya kan samu matsala ta matsalar idan lokacin rani ba a samu ruwa ma'ana a kai ta ji babu ruwa da yawa to shi ne muka nemo bayan Allah a cewa kafin gudanar da aibowar a wannan masallaci to mun je mu ga yadda za a yi abun da ya wuce daga baya muka samu ruwa wa Allah yayin alƙawarin lalle za a yi bohon ɗin kuma sun zo sun bohon da a masallacin ko da haka sun zo ne sun yi bohon bayan sun yi bohon aka ce to bari a gwada injin da ake amfani da shi na masallacin ma'ana injin wancan bohon ɗin na rage nan tunda injin yana yi to aka gwada injin bai yi ba su masu gyara suka ce suna tunanin sai an cire wani abu a cikin injin tukunna injin zai suka ce za a iya kashe dubu sha biyar a kan wannan aiki da to cikin ikon Allah mun fara ba tunanin ya za a yi a haɗa kuɗin muka samu shi wanda ya yi hanyar abin da ya shafi bohon da mun yi tattauna mai ko a kai a takaice ya ce wanda ya yi bohon ɗin baya yanzu ya yi tafiya saboda haka tunda an samu wannan matsalar shi ga nashi kuɗin bohon dubu uku a haɗa kuɗin da suka ce a gyara wannan bohon ɗin to bayan ya ba da dubu uku sai na samu wasu daga cikin yan uwa a masallaci akwai malam Ali shi ma ya bada shi malam Ali wancan kenan ya bada dubu uku sannan sai malam Aliyu shi ma ya bada dubu biyar malam Abdulmaji ya bada dubu biyu to shi ne ya kama dubu goma to sai muka tattauna da na'ibin liman cewa ya kamata mu tsaya a duba lalle a tabbatar da wannan abin idan an gyara bohon ɗin zai yi shi ne bayan mun zauna mun tattauna sai aka ce to an kira wanda yake asalin shi ne bohon ɗin da a gane bai matsalar ma to da muka kira shi malam Abdullahi sai ya ce zai tafi da injin zai duba ya ga menene matsalar injin da to ya je ya duba sai ya ce matsalar zai sa a gyara kuma shi ne bukatar ko wani a yi mai addu'a da muka ce to insha Allah ya gyara injin sai ya ce wanda zai zo ya sa injin zai turo sai a bashi dubu biyu to an ba shi dubu biyu sannan an ba da dubu uku wurin a mai da wurin a rike shi da sauran abubuwan ne da za a gyara aka bai ga dubu uku to yanzu muna da dubu biyar abin da ya rage na abin da ya shafi bohon to da haka wannan shi ne sahihin magana ingantacce a kan abin da ya shafi wannan bohon ɗin da aka yi mana fatan wanda ya Allah ya saka mishi da alkhairi kun ga ya zo ne ya yi ba wai ya ba da kuɗi ba ne a ya zo ya yi bohon ɗin ne a masallacin to muna fatan Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya wanta mana irin wani mutanen sannan akwai sauran ayyuka da masallacin yake buƙatar muka lura an zagaye gaban masallacin bayan masallacin da baki daya to yana buƙatar a ƙarasa abubuwan da saboda haka shi ma ayyuka ne shi wanda ya san wani wanda yake ba da gudunmawa to muna fatan za a sanar da shi a zuwa ƙarasa wannan ayyuka masallacin suna da aikace-aikace da yawa cikin masallacin muna fatan uwa za su ba da gudunmawa domin a gyara wannan abubuwa don Allah ya saka da sai wanda shi ne a cikin cikin insha Allah
insha Allah malam Nasiru wanda ya fi shahara da Albani kowa ya ji bayanin da ya yi dangane da abin da ya shafi bohol Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi dangane da wannan to za mu ci gaba da fassara daga inda muka tsaya a jiya mun yi bayani akan abin da ya shafi su wa'annan ashabul kaf bayan sun yi bacci lokaci mai tsawo sai Allah ta'ala ya tayar da su shekara 309 suna bacci sai Allah ya tayar da su domin su yi tambaya a tsakaninsu to sai ɗaya daga cikinsu yake tambaya cewa kwana nawa ne kuka kwanta kuna bacci sai suna tattaunawa sai suka ce labisna yawman aw ba'da yawm mun zauna yini ɗaya ko sashen yini to suna cikin tattaunawa kowa yana kawo fahimtarsa da istinbadinsa sai wasu daga ciki suka ce rabbukum a'lamu bima labistum ubangijinku shi yafi kowa sanin zaman da kuka yi dade wanda kuka yi kawai tattaunawa wannan bashi da amfani ku aika da ɗaya daga cikinku da ainihin zina da azurfa wato kudin azurfa ne malaman tafsiri sun ce kudin azurfa wanda a ciki akwai sunan sarkin garin sarkin wancan lokacin shine Daqyanus saboda haka ku aika da ainihin wannan azurfan naku zuwa ga wannan birni sai a an gane ko sannan sai sai mu duba wato a cikin garin in za a sayi abinci to ya kamata wanda zamu aika ya zamanto ya siyo mana abincin da yafi tsarki kare ya so mana abincin haram ko kuma ya siyo mana abincin da yafi albarka wanda zamu ci mu koshi dan mun dade ba mu ci abinci ba sai ya zo mana da arziki daga wannan abinci amma yayi a hankali yana lafafawa domin kada ya yadda wasu mutane su gan mu shine suke cewa innahum in yazharu alaikum lalle yanda lamarin yake idan har mutanen garin daga yanus da mutanen sa in har suka gano ku yarjumukum za su jefe ku aw yu'idukum fi millatihim ko kuma za su mayar da ku fi millatihim cikin addinin su dayan biyu in ma ya zamanto sun jefe ku kun mutu ko kuma ya zamanto su mayar da ku cikin addinin su walan tuflihu idan abada idan suka mayar da ku cikin addinin su ba za ku taba samun nasara ba in haka ne har abada tunda kun rabu da addinin kafirci kun ƙara dawowa cikin kafirci kaga wannan babu wani nasara da za ku samu to irin wannan malamai sun tattauna akan shi cewa me suke nufi su wa'annan ashabul kahf cewa idan sarki daga yanus da shi da ainihin fadawansa idan suka samu nasara akan ku za su jefe ku ko kuma su mayar da ku cikin addinin su shin zai iya yiwuwa su mayar da su cikin addinin zai iya yiwuwa an gane zai iya yiwuwa su jefe su amma zai iya yiwuwa su mayar da su cikin addinin kafirci in har sarki ya samu nasara ya mayar da su cikin addinin kafirci ya nuna kenan suna da rauni a wajen imanin su kenan to kuma waɗannan yara ko waɗannan samari Allah ya gaya mana cewa imanin su mai karfi ne Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zinnahum huda lalle su samari ne wanda suka yi imani da ubangijin su ko muka ƙara musu shari'a suna da karfin imani wa rabbana ala qulubihim iz qamu wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard Allah ya nuna mun daura zuciyarsu mun cika musu imani a cikin zuciya to mutanen da suke da irin wannan imanin me ya sanya suka ce aw yu'idukum fi millatikum ko su mayar da ku cikin addinin ku a mayar da ku fi millatihim cikin addinin su yaya zai yi ana iya samun nasara a canza wa mutum ra'ayin shi na zahiri amma ana iya canza ra'ayin shi na koye zai iya yiwa a tilasta ma ka canza ra'ayinka na cikin zuciyarka kaga ba zai yiwu ba sarkin zai iya tilasta musu su yi sujada ga gunki amma abin da yake cikin zuciyarsa zai iya canzawa kaga ba zai iya ba an gane wannan ko to kaga wannan shi ke nuna mana cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah babu wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah subhanahu wataala to karkashin wannan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce al'umman annabi ne kadai aka yi musu gata cewa idan an tilasta wa mutum kana iya yin kafirci ga zahiri amma kuma a cikin zuciyarka tana cike da imani tana nazar da imani irin abin da ya faru ga Ammar bin Yasir radiyallahu an lokacin da Ammar bin Yasir ya musulunta da shi da mahaifiyarsa Sumayya da mahaifinsa Yasir kafiran Makka suka kama su suna ta azabtar da su azaba mai tsanani a ɗauki baƙin ƙarfe a sa a wuta sai ya yi jajawar a nana musu da abin da ya kama da wannan azabtarwa mai tsanani a lokacin nan iyayen suna fuskantar azaba mai tsanani manzon Allah yana wucewa babu abin da manzon Allah zai iya yi a lokacin saboda lokacin daula yana hannun kafirai su ne suke da izza suke da ƙarfi manzon Allah yana wucewa ana yi musu azaba abinda manzon Allah yake iyawa sallallahu alaihi wasallam kawai shine sabran ala yasir fa inna mawidakum aljanna ku yi hakuri ya ku iyalan yasir sakamakon ku shine aljanna to manzon Allah kullun ya wuce yana ba su hakuri akan wannan to da ainihin mahaifin yasir mahaifin ammar da mahaifiya haka suka fuskanci azaba mai tsanani har ya zamanto sun yi shahada kan wannan azaba din to bayan sun yi shahada kan wannan azaba sai kuma aka fuskanci shi Ammar din ana ta gana mai azaba gashi kuma shi karamin yaro dai ba shi da shekaru da bala'i yayi bala'i Ammar bai san sanda sanda yake yayi rida ba Ammar ya fito yace amma dama sun ce ne muna so ka zagi Muhammad kuma ka yabi lata da uza wannan shine abin da aka bukata wajen iyayen su zagi Muhammad kuma su yabi lata da uza iyayen suka ce da su zagi Muhammad su yabi lata da uza sun gwammace su mutu a haka an gane kaga anan wajen iyayen sun yi riko da abin da ake kira azima an gane ko ba su yi riko da rukusa ba to shi ko Yasir da azaba yayi azaba gashi kuma karamin yaro ya kasa juriya nan take ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya yabi lata da uzza da ya aikata haka sai kafirin Makka suka yi farin ciki suka sake shi to Ammar bin Yasir bayan an ga an sake shi hankalin shi ya tashi saboda ya ji labari ana ta yadawa Ammar yayi ridda Ammar ya yabi lata da uzza ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka yake zuwa gida ya kwanta haka yake ganin rana haka yake ganin dare saboda tashin hankali wata rana sai ga Ammar ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo annabi ya ga hankalin shi ya tashi annabi ya ce ya Ammar ma wara'ak ya kai Ammar me yasa me yake damun ka yace ya rasulullah ban gushe ba a gabana iya muna fuskantar azaba ana tsananta mana azaba a gabana iyaye na kai shahada ga baki daya to daga nan kuma kafirai suka ci gaba da mun azaba da azaba yayi azaba ya rasulullah ban san san da na zage ka ba kuma na yabi lata da uzza to sai annabi ya ce ya kai Ammar yaya kake ji a cikin zuciyarka a lokacin da ka faɗi wannan magana yaya kake ji yace ya rasulullah mutma'innan bil iman yace ina jin zuciyana ina nazarin imani to sai annabi ya ce ya Ammar fa in adu fa ud ya kai Ammar idan sun sake dawowa suka yi maka azaba ka sake maimaita wannan magana da suka ce ka maimaita an gane nan take saboda Allah ya nuna cewa Ammar bin Yasir bai yi laifi ba Ammar ya yi riko da azima ko rukusa anan ya yi riko da rukusa an gane ko anan wajen sai Allah ya saukar da aya dan ya kubutar da Ammar ya nuna wa duniya Ammar bai yi laifi ba shine man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafirce wa Allah bayan imanin sa wannan ba shi da matsala duk wanda ya kafirce ma Allah bayan imanin sa wannan dama shi dan wuta ne dama shi an gane ko illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta masa alhali wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyar shi yana nazar da imani in dai an tilasta wa mutum amma ba a tilasta wa zuciyarsa ba to insha Allah ya tsira walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim sai dai wanda ya bude kirji kafirci ya shiga an gane da aka tilasta mai sai aka tilasta mai zahiri sannan kuma zuciyar ya canza zuciyar shi ya koma kafiri Allah ya ce sai dai wanda ya bude kirji kafirci ya shige fa alaihim ghadabun min Allah to a gare su akwai wani irin fushi na musamman daga wajen Allah kuma suna da azaba mai girma zalika bi annahu mustahabbul hayatid dunya ala al-akhirah an gane wannan ko kaga anan wajen an tilasta mu Ammar da zahiri amma ba a tilasta wa bai ba zuciyarsa saboda haka irin wannan tilastawan Allah ta'ala ya yafe masa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to wannan yana daga cikin khususiyya a wajen wasu malaman tafsiri wannan yana daga cikin khususiyya na al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka tilasta ma kai wani abu na kafirci kaga za a yi maka azaba to kana iya yi amma Allah ta'ala ba zai kama ka da abin da ya bayyana ba tunda zuciyarka bai gamsu da wannan abun ba an gane wannan ko to saboda haka amma su waɗannan mutane ashabul kahf idan ka duba zahirin maganar su innahum in yazharu alaikum lalle yanda lamarin yake idan suka samu nasara akan ku yarjumuku za su jebe ku aw yu'idukum fi millatihim ko za su dawo da ku cikin addinin su walan tuflihu idan abada, ba za ku taba samun nasara ba in kun dawo addinin har abada. Shine ana ganin wai a cikin wato addinin mutanen da suka gabata daga cikin Bani Isra'il, idan an tilasta wa mutum sai kuma ya yarda ya bi wancan addini, to lallai ya zama dan wuta. An gane wannan, dole sai dai ya riko da azima, kawai idan an tilasta mai ya tsaya kawai sai dai ya mutu akan wannan abu. Sai yan biyu ne, in ma su jefe ku ko kuma ku yarda da addini, in ku yarda da shi ga zahiri ba za ku samu nasara ba, ko da a cikin zuciyanku ba ku yarda da shi ba. To wannan shine wasu malamai suka faɗa cewa wannan shine abin da ya bambanta addinin mutanen da da yanzu. An gane wannan ko? To abin da yake shaida ga wannan ya nuna cewa wannan khususiya ne na addinin manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma mutanen da suka gabata su ba haka bane. Akwai hadisin Tariq bin Shahab wanda manzon Allah, wanda Imam Ahmad ya ruwaito, dakala nahar rajulun fi zubab, wani mutum ya shiga wuta saboda kuda, kuma wani mutum ya shiga aljanna saboda kuda. An ce wani mutum ya wuce wasu mutane suna bautan gunki. Da suke bautan gunki shine sai mutanen, an ce duk sanda mutum ya zo wucewa za su ce lalle sai ka yanka wani abu, sai ka bada wani abu ga gunki, in baka bayar ba su kashe ka. To sai wannan mutumin yanzu zai wuce sai suka ce mai karrib, ka bayar da wani abu ya zama sacrifice baiko. Sai ce ba ni da komai, ban da abin da zan bayar. Suka ce karrib walau zubaban. An gane ko? Wato karrib walau zubaban, ka bada wani abu ko da kuda ne. Sai wannan mutumin sai ya kamo kuda sai ya ba gunki. Aka ce yana ba gunki, sai suka kyale shi. Bai dade ba yana kan hanya sai Allah ya dauki ransa. Fa dakhala fiha an-nar, sai ya shiga wuta saboda wannan abin da ya aikata. Na ba dangane wannan. Sai kuma wani bawan Allah ya zo zai wuce, sai aka ce mai kai ma qarrib, ka bayar da wani abu. Sai ce ma kuntu li qarribu li ahadin shay'an ghayra Allah, ban kasance zan bada bai ko zan bada sacrifice na wani abu ga wani ban banda Allah. Allah kawai ake yanka domin sa, ba zan yanka wani abun ba gunki ba. In nayi haka nayi kafirci ko? Qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Saboda haka da suka yi suka yi yankawa sai suka kashe shi. Ana kashe shi sai aka ce zai shiga aljanna. To wannan hadisi in ka duba zahirin wannan hadisi, wancan bawan Allah ya yanka dabba, ai ba wai lalle ya yarda da gunki bane ko? Ya yanka dabba, ya yanka ainihin kuda, saboda an tilasta mai yanka kuda, amma kuma duk da haka aka ce ya shiga wuta. To wannan hadisin malamai sun tattauna, akwai malaman da suka inganta shi, amma abin da ya fi tabbata hadisi ne da hizi bai inganta ba. An gane wannan ko? To amma wasu malamai sun kafa hujja da shi akan in an tilasta wa mutum abu sai ya aikata, in har ya shiga cikin zuciyarsa to ya kafirta, in bai shiga bai kafirta ba. Amma dai hadisin dai bai inganta ba ne a kan shi. To sannan su masu wannan ra'ayi, masu ganin cewa wannan abu ya keɓanta dai ga wannan al'umma, sun kawo hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah ta'ala tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyan wa masukuri wa alayhi. Lallai Allah ta'ala ya yafe ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta ma al'umma ta akai. Al'umma ta idan ta yi kuskure Allah ya yafe mata. Al'umma ta idan ta manta da wani abu Allah ya yafe mata, ta yi abu kan mantuwa. Al'umma ta idan an tilasta mata kan wani abu, an tilasta mata kafirci ko an tilasta mata ta aikata wani abu, kamar a tilasta wa mutum ya saki matar shi, to wannan saki bai tabbata ba misali. To nan suka ce malamai suka ce wajen dilala anan wanda ya nuna wannan ya ke bata ga annabi, akwai abin da malaman usulul fiqh suna kiran shi dalilul khitab. Dalilul khitab din nan suna kiran shi mafhumul mukhalafa. Allah ya yafe ma al'umma ta, to kenan sauran al'umma fa wanda ba wannan al'umma ba an yafe musu kenan? A'a, an gane al'umma annabi aka yi ma wannan rangwame, kenan ba a yi rangwame ga sauran al'umma ba. an gane wannan ko amma wannan al'umma ya bayyana cewa Allah ya yafe musu wayannan abubuwa gaba ɗaya wannan shine istinbadin da wasu malamai suka yi amma wannan istinbadi ya samu shiga idan muka duba ayan cewa lalle idan sun samu nasara akan ku za su jefe ku ko su mayar da ku zuwa ga addinin su za su iya mayar da ku zuwa ga addini ga zahiri ai amma ba za su iya mayarwa ga zuciya ba an gane wannan ko to za su iya zuwa su tilasta muku rinka bautan gunki ko da ba ku yarda da shi ba kaga anan wajen sun takura muku amma ko da mutanen da suka gabata ne daga cikin bani Isra'il idan aka tilasta musu kai wani abu na kafirci an gane ko to wannan ba a wato ba a kama su da laifi dalili ai ina ganin lokacin da Fir'auna ya aika a kamo annabi Musa yace lalle a je a kamo annabi Musa aka baza ainihin runduna suna neman sa ai a cikin majalisar Fir'auna akwai wani mutum wanda ya boye imanin sa kuma ya zauna a cikin wannan majalisa kaga wannan mutumin duk wani abin da ake gudanarwa a fadar Fir'auna da shi ake yi amma bai yarda da addinin Fir'auna ba bai yarda da kafircin ba kaga anan wajen ka duba yana zaune a wajen dai akan tilas amma kuma gashi nan kuma Allah ya yabe shi ya ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu wani mutum mumini daga cikin iyalan fir'auna wanda yana koyi imanin sa amma fa yana zaune a majalisar fir'auna duk abin da ake yana nan a gaban shi ake yi amma yana koyi imanin sa a lokacin nan sai ya bayyana da imanin shi yace ataktuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kaga da wannan ya nuna kenan cewa wannan fahimta da malaman tafsiri suka ce wai wai iyafiya game da tilastawa wai idan mutum aka tilasta mai yayi kafirci wannan yafiya din ya ke banta ga wannan al'umma din to gaskiya fihi ma fi an gane ko wannan yafiya ya tabbata ne ga dukkan al'umma Allahu a'lam Allahumma sai dai in an samu nasi karara wanda ya fito da abin a fili Allahu a'lam na'am
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
نعم فقا إذا مكا جوبا كراتين دا جو كما يندى نفقا أهل سنة أهل سنة سنة دا جوا وليزنا دا كراما سننكما أهل سنة سنة دا جوا ana samun walittaka ne da imani da tsoron Allah kamar yadda na yi bayani to sannan kuma dan an cewa mutum waliyi baya nuna cewa shi ma'asumi ne duk da su baye suna cewa annabawa ma'asumai ne waliyai ko mahfuzai ne wannan kalmar mahfuz su baye suna nufin waliyi shi ma yana da wani isma nashi na musamman to idan muka duba wannan aya duk an yi ittifaki kowa ya yi ittifaki duk duniya gaba daya an yadda wa'annan bayin Allah waliyai ne kamar yadda aka yadda Maryam alaihis salam tana da karama waliyi ya ce ita ko sannan an yadda sahabban manzon Allah kuma waliyai ne su to amma shin waliyi ya san gaibi kaga idan ka ce waliyi ya san gaibi to sai mu ce kenan ashabul kahf ba waliyai bane tun daga ashabul kahf sun kwanta shekara 360 amma gashi suna tattaunawa suna cewa kwana nawa muka kwanta wasu na cewa yini wasu na cewa rabin yini wanda ya san gaibi zai ce zai kwanta shekara 160 sannan kuma ya zo yana tattauna kwana nawa na kwanta kaga ba zai yiwu ba kaga wannan sai nuna waliyai ko da waliyi khas ne kamar wa'annan dan akwai waliyi am shine duk ga magarin mutane duk musulmi inda yana da ƙwayan zarra da imani waliyi ne shi an gane wannan ai amma musulmi waliyi na musamman shine wanda ya kiyaye dokokin Allah yana nisanta yana aikata abinda Allah ya wajabta akan shi yana aikata abinda Allah kuma ya so ya aikata na mustahabi, yana nisanta abinda Allah ya haramta, yana nisanta abinda Allah ya karhanta. To irin wannan wali ne khas, shine Allah yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil har, wannan wali khas kenan. Duk wanda yayi gaba da waliyina na musamman irin wannan wali, na sanar da shi ya shirin yaki da ni. To ashabul kaf suna daga cikin masu wannan babban mukami din, kuma gashi nan ba su san gaibi ba, suna tattaunawa kai ba su ma san cewa sarkin garin su ya mutu ba. Ya kamata tunda waliyai ne sun san gaibi su ce to ai shekara 369 muka yi, sannan kuma sarkin garin mu ya rasu, sannan kuma wannan kudi da muke so mu je mu sayi abinci da shi tun wajen shekaru daruruwa an daina amfani da shi. To duk ba su sani ba. Ina fatan gane wannan. To kuma wannan ya nuna mana wali yana iya yin kuskure, yana iya ijtihadi ya yi kuskure. Wayannan bayan Allah sun yi ijtihadi kuma sun yi kuskure. Ina fatan gane wannan. So da wali zai iya yin tunani kuma a cikin tunaninsa a samu kuskure a cikinsa. To karkashin wannan shine jiya muka yi bayani cewa idan malamai na fiqhu suka yi istinbadi kasancewansu waliyan Allah ne ga abin da ya bayyana, mutanen kirki ne, manyan malamai ne su, idan suka yi istinbadi shin duk abin da suka yi istinbadi zai zama toyen kanuka? Zai yu duk wani malami gaba daya a duniyar nan malamai sun yi ijma'i. Ku duba littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam. Ibn Taymiyyah ya nuna cewa duk duniya gaba daya babu wanda za a ce ya ci kadari in banda annabawa, wanda za a ce wai in yi ijtihadi, ijtihadi ya zama to yankan wuka, kuma ya zama to wajibi a rufe ido kawai a kulla kai ai ta binci ba bincike. Kamar yadda aka samu wasu a wannan zamanin suke cewa dole ne a bi imamu wane, in ka bi imamu wane za a sanya ma suna kala kala na zagi. To shine Ibn Taymiyyah ke cewa duk mutumin da ya ce akwai wani malami wanda malamin nan baya kuskure, duk abin da ya faɗa daidai ne, ya san kaza ya san kaza, aka ce kawai duk abin da ya faɗa ka bi shi ba bincike. Ibn Taymiyyah ya ce to duk wanda ya faɗi wannan hukuncin shi kisa, domin ya ɗauki wani malami ya ba shi hukunci na manzanni, manzo ne kaɗai yake da wannan hukunci. Malaman mazhaba idan suka yi istinbadi, istinbadin ana sanya shi ne akan ma'auni, shi ne ma'auni na me? Ma'auni na littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam. Ko babu wani malami wanda za a ce maganar shi kadai kawai za a rike, in ya faɗi magana kawai shi kadai maganar shi, maganar sauran malamai a yi watsi da su, babu shi. Shi yasa ɗan salafiya suka ce idan malami, babban malami irin su Abu Hanifa, irin su Imam Malik suka faɗi magana ana auna maganarsu. Kuma dukansu malamanmu ne, ba ma cewa ga wanda muke so ba ma son wani. In sun faɗi magana za mu auna maganarsu wanda ya fi dacewa da daidai za mu ɗauka. Kuma dukansu gaba ɗaya muna nan muna mutunta su, kuma duk malamanmu ne. Babu wani wanda za a ce gwani wanda in ya faɗi magana duk maganar shi gaba ɗaya muna ɗauka, ba ma ajiyewa, babu shi sai manzon Allah. Ina fatan gane. Ko muna yin aiki ne fa da nassin Al-Qur'ani, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, su ne waɗanda suke sauraron magana sai su bi abin da yafi kyau. Ba wai ka saurari magana ka bi ra'ayin imamu wani ba, ba wai ka saurari magana ka bi ra'ayin shehi wani ba, ka bi ra'ayin da yafi kyau. Sai Allah ya ce ula'ika allazina hadahumullah, waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su, wa ula'ika hum ulul albab, waɗannan su ne ma'abota hankula. An gane? In ka ce menene mazhaban dan salafiya, zaka ce shi mazhaban shi shine duk inda gaskiya take yana bi. In gaskiya na tare da Abu Hanifa yana nan, in gaskiya na tare da Shafi yana nan, in gaskiya na tare da Malik yana nan, in gaskiya na tare da Ahmad yana nan. An gane? A cikin malaman nan ba shi da wani gwani, dukkan su gwanaye ne a wajen shi. Amma babban gwani taka shi ne hujja. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ko Allah ya ce in kuna dayayya cikin wani abu farudduhu ila Abu Hanifa, ila Abi Hanifa, ila Malik, ila Shafi, ila Ahmad, me yace? Ila Allahi war Rasul. Duk da cewa waɗannan mutane masu daraja ne, amma babu wanda ya ce a yi musu makauniyar biyayya, Allah ya hana. Addinin inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muhtadun ba addinin gaskiya bane, addini ne irin na kafirai na jahiliya, Allahu a'lam. To shine yake cewa wa kazalika a'asarna alaihim, hakanan muka tsinkayar da mutanen gari, Allah ya tsinkayar da mutanen gari waɗannan samari mutanen gari wanda wannan sarki kafiri ya riga ya mutu an samu sarki mutumin kirki mumini sannan mutanen garin da yawa sun yi imani an gane a cikin waɗannan shekaru komai ya canza amma waɗannan samari ashabul kahf ba sani ba su din nan da sun sani za su shiga garin da cikin kwanciyar hankali su je su yi siyayya su yi wa mutane bayani to su suna nan suna tunanin har yanzu gwamnati ne na daga yanus wannan azalumin sarki shi ya sanya suke ta wannan koye-koye suka ba da kuɗi a je a siyo musu wani abu sai Allah yake cewa wa kazalika azarna alaihim haka muka tsinkayar da mutanen waɗannan mutane sababbi da kuma wannan sabon sarki muka tsinkayar da su waɗannan samari li ya'lamu anna wa'dallahi haqq dan su san cewa lalle alƙawarin Allah gaskiya ne akwai tashin kiyama kyakkyawan alamar tashin kiyama ga waɗannan yara sun kwanta shekara 300 da wani abu gashi kuma sun farka lafiyar su lau to Allah yana iya yin abin da yafi wannan wa anna sa'ata la rayba fiha kuma domin su san cewa lalle tashin kiyama babu kokonto a cikin sa lalle zai faru iz yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da mutanen gari suka yi ta jayayyar al'amarin su waɗannan samari bayan al'amarin samarin ya riga ya bayyana an gano cewa fa lallai samarin nan fa ba fa samarin wannan zamani bane ba ma sa'ansu gaba ɗaya a zamanin duk tsofaffin zamanin da suka tsufa suka yi furfura waɗannan samari zan girme su kun taɓa ganin inda saurayi zai girme tsoho to waɗannan samari ne amma kuma sun girme duk tsofaffin gaba ɗaya Allah ya bace akan siffarsu na samartaka amma shekarunsu ya girma waɗancan an gane? To sai mutane suna ta jayayyar al'amarin samarin to waɗannan samari tunda yanzu gashi nan abin da ya faru samarin nan sun riga sun je kasuwa sun je sun yi siyayya sun je kasuwa za su yi siyayya za mu ga abin da ya faru a can za su je su yi siyayya wanda ya je aka tura shi da kuɗin sai aka tura shi da kuɗin wancan tsohon sarkin daga yanus din wanda mutanen garin ma ba su san da wannan kuɗin ba yanzu akwai kuɗaɗe a Najeriya wanda da yawa daga cikin mu nan wasu ba su san su ba in an ɗauko mu wani sile wanda Bature ke kira shilin one shilling ina ganin wanda suka san sai da tawa daga cikin nan wajen akwai shilling kuma akwai kobo da ake amfani da shi akwai naira kala-kala da aka yi amfani da su wasu duk ba su san da su ba an canza kuɗi da yawa a Najeriya to kuɗin da aka canza shekara 80 ko shekara 90 sai wani ya kawo shi yanzu zai sayi wani abu da shi kuma shi tsakanin shi da Allah ya ɗauka kuɗin wannan zamanin ne ina fatan gano wannan to shi ne lokacin nan sai aka kama wannan saurayi da ya zo zai sai abu sai aka kama shi a matsayin ya yi cuta shi ba mutuci ba ne ya zo zai yi siyayya ne shi ne ana tattaunawa a cikin tattaunawa sai ya ce wannan kuɗin kaza-kaza to sai tattaunawa sai ya aka gano cewa fa waɗannan samari an taɓa jin labarin wasu samari da suka gudu ana ta neman su kuma sarkin bai kama su ba ana ganin su ne waɗannan shi ne aka kama samarin shi ne aka je aka gaya wa sarkin garin aka je kaza-kaza da sauransu to shi ne ake tattaunawa aka ce ubunu lahum ubunu alayhi bunyanan aka ce ku gina musu gini an gane ko a rabbuhum a'lamu bihim ubangijin su shi yafi sanin al'amarin su Allah ta'ala shi yafi kowa sanin al'amarin wayannan samari qala allazina galabu ala amrihim sai wayannan da suka yi rinjaye akan al'amarin su masu magana da harshen sarauta suka ce lanattakhizanna alayhi masjida lalle za mu riki masallaci akan su za mu gina masallaci akan wayannan samari to an ce mu lokaci yayi to za mu ci gaba insha Allah daga nan wajen mu ji menene har ya faru kafin a ce za a gina wannan masallaci an gane to an ce lokaci ya insha Allah gobe za mu ci gaba da bayanin fikihin wannan aya din Allah shi ke miki mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik